This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger. Ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Masare tare da sallama. Ga labaran duniyar mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Jiya Juma'a ne kasashen Turai da Amurka suka yi bikin tunawa da bikin da suka kira tunar nasarar kasashen Turai. Wannan rana dai ita ce ranar da sojojin Naji suka aje makamansu wanda ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a shekarar 1945. A nan ƙasar Amurka dai, ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi na wannan bikin shine manya-manyan jiragen yaƙi aka suna shawagi ƙasa-ƙasa a jiya Juma'a a Washington domin karrama gurajen da suka kwanta dama sakamakon wannan yaƙi. A jawabin da ke ɗauke da sa hannun shugaba Obama ya bayyana waɗanda suka mutu wajen wannan yaƙin a matsayin gurajen da tarihin duniya ba zai manta da su ba. Kana shugaba Obama ya buƙaci Amurkawa da su karsu sadaukar da kansu, su ƙara sadaukar da kansu akan ƴancin da suka samu na fafitun da suka yi kuma suka same shi. Wani jirgi mai saukar ungulu ya faɗo a ƙasar Pakistan kuma ya kashe mutane 7 da ke cikinsa waɗanda suka haɗa da jakadar ƙasar Pakistan ɗin da ke Philippines da Norway da matar ambasadar Malaysia da nan Indonesia. Jami'ai a ƙasar suka ce jirgin ya faɗi ne a wani kwazazzaban Nelta kuma ko bayan waɗannan mutanen da suka mutu matuƙan jirgin da ma'aikaci guda duk sun mutu. Sai dai mai magana da yawan sojan ƙasar Manjo General Asim Bajwal ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa jakadan Poland da na Netherlands na cikin waɗanda suka rayu amma fa sun samu rauni daban-daban. Sai dai yan ƙungiyar Taliban suka ce su ne suka aikata wannan danyen aiki kuma suna shirin wato kuma sun kai harin ga minista Nawaz Sharif ne. Sai dai a cikin jawabin da ya yi wa ƙasar wato ministan tsaro Kawaf Asif ya ce zuƙi ta mallaki ne da ƴan Taliban suka ce su ne suka yi dalilin faɗuwar jirgin. Ya ce jirgin ya faɗi ne saboda tangardar injin da ya samu. Amma ofishin Nawaz Sharif ya ce yana cikin jirgi akan hanyarsa ta zuwa Gilit amma ya dawo babban birnin ƙasar wato Islamabad bayan da ya samu labarin wannan haɗarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ma'aikatar shari'a a Amurka ta fara bincike akan yiwuwar take haƙin bil'adama da ake zargin 'yan sandan Baltimore da ya yi biyo bayan mutuwar baƙar fata nan da ya mutu a hannun 'yan sandan wanda kuma ya haifar da zanga-zanga a yankin na Baltimore. Babban mai shari'a Loretta Lynch ce ta yi wannan furucin. Jiya Juma'a ta ce ma'aikatar shari'a za ta gudanar da bincike domin gano ko 'yan sandan na Baltimore sun shiga take haƙin bil'adama ko kuma suna kare dokan ƙasa. Tace nan take za a fara bincike kuma binciken zai mayar da hankali akan zargin da ake wa 'yan sandan na Baltimore ne na amfani da ikonsu da ya wuce kima wanda har ya kai ga hasaran rai tare da bincike ba bisa ka'ida ba da kuma aikin son rai. Babban mai shari'a Lynch ta ce ƙwararru a harkan bincike da suka haɗa da 'yan sanda da wasu ƙwararru a harkan bincike su ne za su yi wannan aikin. Kundin binciken ilimi na magunguna ya bayyana cewa an samu wani likita a nan Amurka da ciwon Ebola a idanunsa. Sai dai wannan likitan ya taɓa kamuwa da wannan cutar kuma an shaida cewa ya warke. A cikin kundin bincike mai suna New England Journal of Medicine a Turance, masana ilimin kimiyya sun bayyana cewa shi wannan ɗan taliki ya kamu da wannan cutar ce a shekarar ta gabata salin da ya aiki a ƙasar Saliyo. Sai dai kuma wata biyu bayan an ce ya warke sai gashi an gan shi baya gani yadda ya dace. Bayan an gudanar da bincike sai aka gano cewa idanunsa yana dauke da kwayar cutar da ke nasaba da Ebola. An dai gudanar da bincike kan wannan kwayar cutar a kasashen Afrika ta yamma, inda nan ne suka samu barkewar wannan cutar ta Ebola. To sai dai watanni uku bayan an yi wa wannan din taliki magani, sai idanunsa suka fara komawa yadda suke sannu akan hankali. Sai dai kafin aukuwar wannan, ba wanda ya san cewa cutar ta Ebola tana iya zama a idanun bani Adama. Amma yanzu an gano cewa cutar na iya kasancewa cikin ruwan al'auren jikin mutum har na wasu watanni. Amma dai abin da aka tabbatar shine wanda duk ya warke cutar, to ba za ta iya kama jikinsa ko kuma shiga cikin ruwan jikinsa ba. A cikin wannan kundin dai, masana ilimin kimiyya sun ce akwai buƙatar a ƙara tsananta bincike a cikin wasu sassan jikin bani Adama da ake hasashen cewa ƙwayar na iya yin likimo. Amurka da Saudi Arabia sun bayyana cewa za su ɗage harin da suke kaiwa ta sama ga 'yan ƙungiyar Houthi a Yemen domin a samar da ayyukan jin ƙai har na tsawon kwanaki biyar daga ranar 12 ga wannan watan da ake ciki. Wannan harin dai ya bar dubban mutanen ƙasar ta Yemen cikin halin buƙatar abubuwan rayuwar yau da kullum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na ƙasar Saudiya Adel Al-Jubar su ne suka bayyana haka a taron manema labarai da suka yi a Paris. Suka ce wannan ayyukan jin ƙai zai fara aiki ne tun da ƙarfe 11 na daren ƙasar Yemen ranar Talatin nan mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kerry ya yi amfani da wannan damar, ya ce yana kira ga masu mara waɗannan 'yan Houthi baya da su shawarce su da su karɓi wannan dakatar da buɗe wutar. Su da 'yan tawayen Houthis suna biyayya ne ga tsohon shugaba Ali Abdullah Saleh, wanda aka yi imanin cewa suna samun goyon bayan ƙasar Iran. Kerry ya ce sharuɗan dakatar da buɗe wutan a bayyane suke kuma cikin sauƙi.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Muke tabbata da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabi'u.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar sankarau. Rahotonmu na biyu zai magana a game da cututtukan da ake kamuwa da su a yanayi na zafi. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da irin cututtukan da yawaita amfani da wasu sinadaran girki ke haifarwa. Baya ga waɗannan rahotanni kuma, za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger a ranar 21 ga watan Janairu na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin.
Ha
kwayar cutar sankarau cuta ce dake bin lakar jikin dan adam ko kuma wani bangare na kwakwalwa masana a fannin lafiya sun tabbatar da cewa yawan yaduwar cutar yafi kamari ne a lokacin zafi ko kuma bazara shin kowane hanyoyi za a bi domin magance yaduwar cutar ko kuma kamuwa da ita
Kwararru a fannin lafiya sun tabbatar da cewa cutar sankarau wata karamar kwayar cuta ce ko kuma bacteria a turance ke samar da ita kana kuma cutar ta fi kama mutane yayin da ake tsananin zafi wanda a wannan lokaci kwayar cutar kan hayayyafa musamman ma ta hanyar gwamuwar numfashi tsakanin jama'a da yawa ta hanyar rashin samun wadatacciyar iska a wurin kwanciya inda yake a kuntace sanadiyar hakan kwayar cutan kan hayayyafa kana ta shiga hanyar jini ta dangana da cikin kwakwalwar dan adam to ko menene alamun ita wannan cuta Dr. Sambo shine director a babban asibitin kwararru dake karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa ya bayyana alamomin cutar
mutum yakan iya sassan karewa bayan tsananin ciwon kai da yake samu da kuma yanayi na zazzabi akwai kuma su imaucewa mutum har zai iya suma kuma ciwo ne mai tsanani wanda idan ba a je asibiti ba an samu magani da ya dace mutum yakan iya rasa ransa matuƙa
wasu lokuta musamman ma mutanen mu a karkara idan suka ga alamomin wannan cuta sukan danganta hakan da cutar iskoki to ko me likitan zai ce kan haka
ilimi ne ya nuna cewa wannan ciwon ga alamunsa kwayar cuta ce take shiga cikin jikin mutum ta jawo wannan matsala wanda duk an yi bincike duka ya tabbatar da wannan saboda haka ba daidai bane mutum ya tsaya yana zargin ko ya ce ko maye ne ko kuma ya ce wasu mutanen boye ne ko aljani ko iska wannan shi yake jawo tsaiko wajen zuwa asibiti har mutum a samu rai ya salwanta
kowane kira likita zai yi ga al'umma domin gujewa kamuwa da cutar ta sankarau
a wannan yanayi na zafi ya kamata a tabbatar idan an kwanta an bude taga kuma mutane da suke cikin ɗakin ba su fiye guda uku ba in sun fi haka kuma a tabbatar cewa tagogi suna da yawa kuma iska tana wadatar su yanda za su yi numfashi sosai iska za ta shiga ta fita ko kuma idan har hakan ba za ta samu ba ya fi kyau wasu su zauna a waje
wanda tanadi na rigakafin gwamnatin jihar Jigawa ta yi domin gudun afkuwar annobar ta sankarau Dr. Kabir Ibrahim director ne a sashen gunduma na ma'aikatar lafiya a jihar Jigawan yayi mana ƙarin bayani.
Yadda muke daukar sankarau ne wasu kallo ne ta kaman kala biyu akwai wanda ake kira epidemic meningitis shine wanda ake gudu na gama gari to kusan duk anan hankalin mu yake saboda shine lokacin da zaki ga mutane da yawa sun kamu da irin wannan larura to shi kuma wannan yadda ake yi rigakafi ake bayarwa na dugari wanda ake gangami gida-gida aiwa mutane allura ita kuma allura tana da lokaci idan aka yi shekara da ta wuce har yanzu tana da karfin da za ta iya kare mutane a al'umance
wani hoɓɓasa gwamnatin ta yi ko da cutar ta sankarau ka iya billa sai daktan ya ƙara da cewa
masaniya da haka ne yasa tun ma ba yanzu ba aka fito da kwamiti na musamman su waɗannan mutane suna nan an musu horo an kuma ajiye kaso na kuɗi da kuma kayan aiki da wanda idan irin wannan al'amari an ga alamun shi ɗaya biyu ya fara to ba ma za a bari a ce wai sai gari guda ya kamu ba wayannan mutane suna nan a ƙasa kayayyakin aikinsu kuma duk an yi tanadin shi da kuma ƴan kuɗaɗen da za su yi aikin sarrafa kansu.
To rigakafi dai ya fi magani Halimatu Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi. Kasancewar dannowar yanayin zafi wanda ke haifar da cututtuka masu yawa yasa likitoci ke gargadi da wayar da kan jama'a domin kaucewa kamuwa da cututtukan.
To idan lokacin zafi ya kutso wani irin cututtuka ne ke haddabar bil'adama musamman a nafiyar Afirka wannan yasa shin ta bakin Dr. Mana Ahmadu kwar likita Kaura Hassan nau'in cututtukan da ake samu.
To wannan zahin da wannan buda din yana damu mutane sosai sai a hankali gaskiya muna ganin abubuwa da yawa ko in ce cututtuka da yawa wanda ke damu mutane na farko dai abin da ke damu mutane ga lokacin ga na buda da zahi shine tare-tare shine majina shine ciwon idanu to muna gani abin nan kaman hanci yana ta zubar ruwa, hanci yana dwadewa, makoshi yana ciwo, baki dwaci ba dadi, to duka ga lokacin ga dai abu yanayi ne yake kawo shi. To ko bayan wannan mun sani ga lokacin ga nazahi ana iya samun rishin lahiya wanda ke kama makoshi, farkon farawa shi ma dauke matakai kwakwara ana samu ya kai cewa ya zama abu ne na yau da gobe, ya zama kaman chronic kenan. Bayan wannan kuma mun sani ga lokacin ga nazahi akwai cututtuka kaman waɗanda ke zakuwa suna addaba mutane shekara zuwa shekara, shine kaman dan sankarau. Ba shakka ga lokacin ga dan sankarau an sani kwayoyin cuta waɗanda ke hadasa dan sankarau kaman su suna bukatar zahiri, to da wannan zahiri ne ya samu su kuma lokacin ne suke ayyaha, da haka ake saurin samun irin wannan rashin lafiya mai kan mutane. To shi kuma ga lokacin zahiri, idan zafin jiki ya karu, dole ne shi zafin jiki abu ne wanda yana da adadi, yana da kima. To shi jikin ya kwashi zahiri, me yake da jiki ya huce, dole ne sai ya dinga hidda gumi. To wannan gumi kuma yana sa mutum ya dinga zubda ruwan jikin shi. To in zubda ruwan yayi kuma kenan yana iya kawo karamcin ruwa a cikin jikin mutum. Bayan wannan kuma mun sani ga lokacin ga nazahi akwai cututtuka irin wanda aka sani da, amma sai aga ta karu ga lokacin ga, shine kaman masasarar tsutsar salati ga lokacin ga an sani tana karuwa, akwai masasarar cizon sauro da zahi ya zo an sani ita ma tana karuwa.
Bayo ba na cewa kan maganar tsafta ta jiki da ta muhalli, ina riga kan duka wannan cututtuka da kazana da kuma Malam Ahmadu ya dawo.
Shi zahi maganin shi guda ne da kai ka shiga cikin zahin, kakka bari rana ta kone ka sosai kenan ka shiga inuwa. To ita buda din ka rufe hancin ka kada ka shaki kura da yawa, in kana da rawani ka sa rawani ka rufe hancin ka kada ka shaki wannan kura da yawa. To wajen kaman dan sankaro hakan ka akwai kaman matakai wanda ake dauka, misali kaman ya samu mutun dai wanda ya kama dan sankaro, ya kamata a sheda ma likitoci dan a dauki matakai kwakwara na rigakafi kada wannan abu ya ci gaba. To sauran cututtuka kaman su masasara tsutsar salati kaman su masasara cizon sabur, matakai ne na wadu kullun wanda mutane suka sani, matakai ne na kula da tsaftar jiki, na kula da tsaftar muhalli.
Dr. Malam Ahmadu kenan likita kaura sau inda yake amsa tambayoyin muryar Amurka. Shaibu Mani, muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani, an shawarci al'umma da su guji yawan ta'ammali da sinadaran sarrafa abinci da ke haifar da cututtuka.
Dangane da wayar da kai game da ire-iren abincin da muke ci, wani yakan jawo mana cututtuka wajen sarrafa shi ko rashin tsaftar shi. Dr. Mustapha Saba Umar, shugaban bangaren masu cututtuka na jiki a asibitin koyarwa na Abubakar Tafa Balewa da ke nan Bauchi.
Musamman abubuwan da ka iya kawo illoli ga cututtuka ga dan adam na dangane da abinci sun hadar da yawan amfani da gishiri mai yawa, ba shakka yakan haifar da cututtuka irin na hawan jini. Sannan kuma abubuwa masu maiko da yawa su ma sukan iya kawo cututtuka ga jiki, musamman wajen toshe hanyoyin jini da hanyoyin kai sako a cikin jikin dan adam, wanda ka iya haifar da matsaloli tun daga cikin kwakwalwar mutum har zuwa tafin kafarsa. Da kuma wajen shuga, yawan shan shuga shi ma yakan kawo illa ga dan adam wajen samun masa da cutar ciwon shuga. To waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da hukumar lafiya ta duniya ta ce a guji yawan amfani da su, ya wuce kima. Sannan kuma abubuwan da ka iya kawo amfani ga jiki waɗanda suka haɗar da itatuwa, ‘ya’yan itatuwa masu amfani, abubuwa na ganye, duka waɗannan sukan kyautata lafiyar jiki. Babu shakka abincinmu da muke amfani da shi a wajen ɓangaren muna dukkansa yana da inganci da lafiya ga jikin ɗan adam. Da in ka duba cikin abincinmu akwai abin da muke ce masa carbohydrate, akwai kuma wanda ake kiransa protein, akwai fat. To yawanci zaka ga al'adance mukan gwamutsa waɗannan abubuwa wanda su ne muke kira essential, abubuwa masu mahimmanci ga jiki. Saboda haka ina kwadaitar da al'umma kan cewa su ci gaba da amfani da irin abubuwan abincinmu na gargajiya wanda muke amfani da shi, irin su zokale, irin su dinkin da shauransu. Duk irin waɗannan ganyaye abubuwa ne masu amfani da jiki. Babu shakka mafi yawancin abincin gwangwani da ake amfani da shi da abubuwa masu maiko da aka amfani da su sukan kawo illa ga jikin ɗan adam. To shi carbohydrate wani bangare ne na abinci wanda ke bayar da kuzari ga jikin ɗan adam. Duk wata harka da ɗan adam yake motsi da yake yi sanadiyar wannan carbohydrate ne. Illarsa shi ne idan ya yi yawa, ya wuce kima, an sarrafa shi a cikin jiki ya yi yawa, to shine yake haddasar da cutar ciwon shuga. Karancin sa shi ma babbar illa ce. Dissan da aka ce shuga ta yi karanci a jikin dan adam, to zaka ga dan adam din nan ba shi da kuzari, ba shi da wani sakat, ba shi da wani tunani mai kyau, sannan kuma in abin ya kai injiha har ma yakan fita daga cikin hayyacin sa kuma ya kawo kwakwalwarsa illa. Babu shakka a dafa abinci ya kure dagwarsa, a kone shi illa ne ga jikin dan adam. Dan irin waɗannan sinadarai da suke da amfani a jikin dan adam akan iya kashe su wajen an dafa su can. Sannan kuma shi kansa in ba a dafa shi ba sosai, aka dafa shi kaɗan, shi ma yakan kawo matsala, saboda shi kansa kwayoyin sinadarai da suke a cikin ciki wajen sarrafa wannan abinci sukan ɗauki tsawon lokaci. Wani lokacin ma ba sa iya ragargaza shi gaba ɗaya ta yadda za a zuke shi kuma a shige ya shiga cikin jiki ya bada amfanin da ake so. So daidai gwargwado dai tsaka-tsaki, shi ba a dafa shi yayi yawa ba, shi kuma ba a ki dafa shi ba. To irin wannan shi ne abincin da ka iya yi wa jiki amfani. Sannan musamman kuma ga ganye, a yayyahu ne ko wani abu wanda ake sa shi a cikin abinci, a guji shi kuma dafa shi sosai da yawa. In ka dafa shi sosai da yawa yadda hu yayi ligib, to za ka iya kone wannan sinadarin da yake da amfani a cikinsa. Saboda haka shi bayan abinci ya kusan gamuwa ma sai a sa shi a ciki don ya dan sa shi ya dan yi risina kaɗan, sannan kuma mutum sai ya amfani da shi.
Dr. Mustapha Sabo Umar, shugaban ɓangaren masu cututtuka na jiki a asibitin koyarwa na Abubakar ta Fawa Ɓalewa da ke nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo, za mu kai ga tattaunawarmu ta musamman da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger a ranar 21 ga watan Janairun wannan shekarar, inda a yau za mu fara da jawabin da Dr. Ibrahim Na'alla ya yi wani babban jami'i a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Niger game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa.
Za mu yi dan takaitaccen bayani ne na yanda za a fahimci muhimmancin abin da ya shafi kiwon lafiya da yanda za mu yi kariya gare su, wanda zai taimaka wajen sauwaka mace-mace da ke faruwa na mata kafin taimaye cikin, ko idan ta ɗauka, ko yayin haihuwa, ko kuma bayan shi. Ɗaya daga cikin ɓangaren bayanin da za mu yi kenan, akwai abin da ya shafi zazzaɓin ciwon sauro da yanda za a yi kariya, kamar yanda mai gabatarwa da ya riga ya faɗa. To bayani na akan mace ta rasa rayuwa a yayin da take da ciki, ko kuma ta haihu, ko kuma tana kan haihuwan, lokacin haihuwan kenan. Abin bakin ciki ne wanda yake farkon shigan ciki ga duzuriya ko kuma gida, farin ciki ake yi. Hatta ɗa da aka yaya yanzu zaka ji mama me yi a cikin ki nan, ita za ta ce ciki ƙaninka ne ko ƙanwanka ce za a haifa, za ka ga yana tsalle shi za a yi abu a gidansu. Haka mai gida, haka sauran zuriya, kowa na cikin farin ciki, yana tunanin za a samu ƙaruwa. To abin yakan juya ya zama baƙin ciki na har abada, yawanci idan har aka yi rashi na uwa, dalilin wannan kuma cikin ne. Ita ya mace na da lokuta, akwai lokaci wanda yake na farko cikin kafin ya shiga, akwai san da ya shiga, akwai san da take kokarin haihuwa, ta haihu ko kuma bata riga ta haihu ba, akwai bayan haihuwan. Duk lalurori na iya shigowa cikin wayannan lokutan. Shigan ciki da farko, lalura da ke kawo rasa rai shi ne bari. Barin nan yana iya kasancewa son shi aka yi, an so hakan ya faru, don akwai wa'anda a bayan gida, barin ce bayan gida ko bayan labule, suna son barin ya faru bisa wani dalili wanda yake sun za su iya mai son yin hakan zai iya bada bayani akai. Akwai wanda barin ne ya zo wanda yake ba tana so, in fact ba mai son shi ya faru, don tana kwaɗayin cikin ya zo, amma kaddaran Ubangiji sai ya zama ta yi shi. Haka na kuma a lokacin ciki akwai wani lalura da muke kira kyukyuwa, ni dai da nawa Hausa ban san ko kun gane wannan, wato mace ta rinka fusga, wanda sanadin cikin ne ya sa lalura ya shigo da ya sa ta wannan fusgan. Haka kuma a yayin naƙuda ko kuma haihuwa, duk da wannan abu ina sufta muku abubuwa da ke iya jawo rasa ran ya mace, wato mace a lokacin ciki ne nake muku bayani kenan. Na fara da cewa bari na iya kasancewa ɗaya daga ciki, yana ma cikin shi, then a wurin haihuwan shi kanshi, watakilla ko kwanciyan ɗan bai kasance da kyau ba, ya zan wahala ya shigo, ko mahaifar ta fashe, ko dai a rasa uwan da ƴan a lokaci guda, ko kuma a'a ya mace ta haihu, abinda muke kira hemorrhages, ta haihu amma mahaifa ya ki matsewa domin jini kai ya rinka zuba, wannan shine ma aka fi ganin cewa yafi gaggauta kashi ya mace cikin awa biyu lokaci ya kare kawai. Dan idan hakan bai faru ba ya zanta haihu cikin kwana 40, muna kiran shi kwanakin jego ko cikin kwana 40 bayan haihuwan, lalurori na iya shigowa. Guda daga ciki watakilla wasu kan kira shi ciwon bayan gida ko ciwon shadda, wato kowa ya san cewa dubura dai makwabciyan wurin haihuwan ya mace ne, to ko wajen tsarki ko wani abin nan ciwo na iya shiga har ya kai ga mahaifan ya zama mata lalura wanda zai iya kawo sanadiyan rasuwa. Bincike da aka yi kwanakin baya an lura cewa wato a shekara ta 2008 gwaje-gwajen da aka yi na dibin yawancin mata masu haihuwa, mutane nawa mata nawa ke mutuwa akan sanadiyan abin da ya shafi ciki, ba ciki kadai ba, in ta ma haihu ana kiran shi ciki ne saboda laluran da ya shafi ciki ne kawo wannan zuwa kwanan 40 da ake nake magana. Sai aka ga ai idan aka dauki mata 100,000 mata 100,000 ana samun mata 545 waɗanda za su rasa ko suka rasa ransu a bisa abin da ya shafi ciki ko haihuwa. Waɗancan misalai da na fara bayarwa na abin da ke kawo mutuwan su ne, kuma muhimmi shine rasa ran ya mace lokacin da ta haihu shine fi girma aka gani.
Duka-duka anan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu dauke da wani sabon shirin. To masu sauraro, a nan zamu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Da babban mai kaman karo da mukarrabansa, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Jiya Juma'a ne kasashen Turai da Amurka suka yi bikin tunawa da bikin da suka kira tuna ranar nasarar kasashen Turai. Wannan rana da ita ce ranar da sojojin Nazi suka ajiye makamai wanda ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a shekarar 1945. A nan ƙasar Amurka dai, ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi a wannan biki shine manya-manyan jiragen yaƙi a ga suna shawagi ƙasa-ƙasa a jiya Juma'a a Washington domin karrama gwarajen da suka kwanta dama sakamakon wannan yaƙin. A jawabin da yake ɗauke da sa hannunsa, shugaba Obama ya bayyana waɗanda suka mutu wajen wannan yaƙin a matsayin gwarajen da tarihi ba zai manta da su ba. Wani jirgi mai saukar ungulu ya faɗo a ƙasar Pakistan kuma ya kashe mutane 7 da ke cikinsa waɗanda suka haɗa da jakadar ƙasar Pakistan ɗin da ke Philippines da na Norway da matar ambasadan Malaysia da na Indonesia. Jami'an ƙasar suka ce jirgin ya faɗi ne a wani kwazazzaban Nelta, kuma ko bayan waɗannan mutane da suka mutu ha kuma matuƙa jirgin biyu da ma'aikaci guda sun rasu. Sai dai mai magana da yawan sojar ƙasar Major General Asim Bajwal ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa jakadan Poland waɗanda suka rayu amma fa yana cikin waɗanda suka rayu amma fa sun samu rauni iri daban-daban.
To jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigi Garba ke muku fatan alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.